بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر الهي نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت عنس ترفعني بها الى اسماء حفظك وايتك وارفت نوري حصني بها والمنتمين الي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الاعضاء الطائنين ومن شر الخلائق اجمعين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. barkanmu da sake saduwa da ku a wannan rana mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abinda zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu. yau juma'a 28 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin makka zuwa madina 1443 wanda ya zo daidai da 29 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roka da mana jagoranci kan abinda zamu yi karatu akai kuma kamar yadda sanarwa ya gabata kin jiya daga bakin malamin mu cewa in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu da rai da lafiya gobe za a yi khatma za a kulle wannan karatun da idan Allah subhanahu wata'ala sai kuma in Allah ya kai mu badi da idan Allah subhanahu wata'ala daidai lokacin da aka saba fara karatu daidai lokacin da zamu fara kenan gobe in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu da rai da lafiya aramma ya ja mana ayata 84 a cikin suratul baqara wanda yake ita ce fadar sama da wakin sarki bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idza akadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka ambata musu lokacin da muka riki alƙawari da iyayensu da kakanninsu da kakannin kakanninsu menene wannan alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala ya dauka da shi da yahudawa koko da shi da bani isra'ila shine la tasfikuna dima'akum kar ku rika zubar da jinananku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku rika fitar da kawunanku daga gidajenku thumma aqrartum sannan ku wayannan yahudawan da kuka yi zamani ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuka tabbatar cewa lallai Allah ya yi wannan alƙawarin da kakanninmu wa antum tashhaduna alhalu ku kuke yin shaida sai kuma kuka saba haka malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan ayan Allah subhanahu wataala ya saka musu tahiri idan kuma dan uwana tare da mu jiya mun fara karanta wannan ayan sai muka ce tilla akwai kissa akan ayan to za mu tsaya haka in Allah ya kawo mu yau sai mu karanta kissan sannan sai mu ci gaba da karatun namu yahudawa sun karanta cewa Allah subhanahu wataala zai aiko annabin karshe amma annabin karshe ba a yankin da suke ba na Palestine nan yankin na bani Isra'ila yankin Palestine kafin yankin Palestine nan ne mafi yawancin annabawa na bani Isra'ila suka yi rayu to ba a nan yankin za a aiko shi ba za a aiko wannan annabin ne a can wani gari da ake kira da suna Yathriba nan ne za a haife shi a Makka amma a garin da zai zauna to zai zama to Yathriba wannan Yathriba din shine da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka canza masa suna sai ta koma Madinatul Rasul an gane wannan ko siffan wannan garin akwai dabinai dabino an gane wannan ko akwai dabino dogaye haka shikenan yahuda wannan sai suka ce okay to shikenan Allah ma ya ba mu satan ansa ne to tunda Allah ya ba mu satan ansa mu mutashi daga nan yankin mu koma can garin da akwai dabinan nan ba mamaki tunda Allah a cikin mu yake turo annabawa zai turo shi a cikin mu eh sunan wai auren su Allah ya ba mu satan ansa ne kafin shi Allah daɗi gare shi shi Allah ka bunye amma zai gaya maka yanzu ai kamar rayuwar duniya ne ai jarabawa ne ake yanzu kuma Allah ya baka satan an san abin da zai faru ranar lahira ma'ana da ni da kai kawai mu bi shikenan kawai ba wani kafin shi Allah ba yar da duniya wani ake esbota bayyana ko likit ya bai shi Allah ba ruwan shi menene za a tambaye ka in ka mutu za a tambaye ka wane ne Allah ko ba haka aka ce ba tambayan ka wane ne Allah zaka faɗa wane ne annabinka zaka faɗa sai tambaya na gaba me kake faɗa kan annabi Muhammadu zaka faɗa sai a tambaye ka kuma a duba a gani satan ansa na gaba kana yin sallah eh kana yin sallah akan lokaci eh akan lokaci shikenan ba matsala wannan yaya iyayenka kana biyayya gare su eh ina yin biyayya ka huce wannan sai satan an sa na gaba yaya kake mu'amala da mutane makwabta ne siye da siyarwanka ne gulma makamantan wannan duka su ne za a tambaye ka kaga Allah ya baka satan an sa kenan kai ma saboda mene kai ka kiyaye da ka zo lahira baka aikata wannan ba za a ce shige aljanna ko to shine su ma yake cewa Allah ma ya ba su satan an sa ne da har Allah yake a can garin ne za a turo annabi to yanzu bari su yi sauri su tafi garin shine suka je can garin Madina da suka zo nan garin Madina sai suka yi bezi Allah subhanahu wataala cikin rahamansa da ya tashi turowan sai ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin larabawa to wannan abin bai musu dadi ba Sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin Makka nan ba dadi. Kafirai da mushrikai suka tasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaba wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga cutar wanda ake ma wanda suka imani da shi a wannan lokacin yace su yi hijira daga garin Makka su je garin Habasha ko Ethiopia yanzu. Suka je wannan garin abu dai ba dadi haka nan dai haka 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 suka ce suka yaudara mutanen musulmai. Suka ce a yanzu da an zama daya duka an zama daya musulmancin da suka je hijira Habasha da Allah su dawo suka dawo suna dawowa sai suka kara rike wuta suka kara musguna ma musulmai to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace ayi hijira zuwa garin Madina to kafin ayi hijira zuwa garin Madina nan akwai wayanda suka zo bi'atul aqaba al-ula bi'atul aqaba al-thaniya akwai wasu mutane da suka fara zuwa garin Makka daga garin Madina so kafin lokacin tilla akwai Ka'aba to Ka'aban nan dai da ka sani har yanzu ita ce tinda din nan to sai ya zamanto yanda suke zuwa aikin hajjin su nada shine idan ka zo garin Makka ga Ka'aban nan sai ka cire kayanka wai ai Allah da ya haife ka da yasa aka haife ka ai baka zo da kaya ba ko a tsarara ake haifan mutum ko wani jinjiri ko akwai wanda ya zo da kaya a jikin shi mu dai a garin mu dai ka san garin ruwa aka dan samu yaya dai an ramma nan ma dai haka da tsaye ne haka ake haifan mutum babu kaya to sai suka ce tun da za a haifan mutum ya zo duniya babu kaya a jikinsa in ka zaka zagaye ɗakin Ka'aba wai sai ka cire kaya tsirara shine ai Allah subhanahu wataala ya saukar da wancan ayan da ka haddace kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq ko to a wannan lokacin zuwan nan nasu mutanen nan sun zo kamar yadda suka saba zuwa sai manzon Allah ya je ya samu wasu mutane guda shida daga cikin mutanen da suka zo daga garin Madina sai ya musu wa'azi cewa ga sabon addini wanda Allah subhanahu wataala ya alƙawarin bayyana sa ya bayyana kaza ni ne annabi ya musallan addinin musulunci wayannan mutanen sai suka gamsu don manzon Allah ya gaya musu ba yadda za a yi a ce addini na kwarai a ce mutum in zai yi shi sai ya cire kaya tsirara ba yadda za a yi mutum mai hankali ya je ya saro bishiya ya zo ya zauna ya ta sassarante har kan mutum ya fita hannu ya fita kuma ka zauna kana ce mai wai shine Allah ka ya baka kuɗi ya baka haihuwa ya baka ce to wayannan mutanen sai suka gamsu su shida ne da suka tafi musulunci suka koma garin Madina yanzu sai suka fara tallan musulunci shine bi'atul aqaba al-ula bayan wani lokaci sai wasu mutane su ma suka ce ya kamata su je wannan garin na Makka nan wannan sabon annabin da aka ce ya bayyana nan buga wane ne su ma da suka zo suka riga manzon Allah yayi musu tallan addinin musulunci su ma suka karba to a wannan garin akwai Yahudawa ba sun taso ba tuntuni ko yanzu kuma Allah bai bayyana annabi a cikin su ba to da suka zo wannan garin sai suka ce okay yanzu abin da za a yi tilla a garin nan na Madina akwai wasu mutane da ake kiran da suna Ausu da Khazraj su Ausun nan da Khazraj mutanen garin Madina ne ba sa jituwa shine misalin da muka yi jiya da yan yada kwari da yan kura kafin a kasar Hausa da ba a jituwa yanzu musulunci dai ya yaɗu shi yasa aka daina wannan abubuwa amma da ba a jituwa ko ba gaskiya ba to su ma a wannan garin Ausu da Khazraj ba sa jituwa wayannan Yahuda wanda suka zo sai suka yi wani dogon lissafi lissafin shine okay mu Yahudawa mu nawa ne muka zo garin nan sai suke to mun zo mu kamar mu 3000 ne okay ku 3000 ne kuka zo Yahudawa eh mu raba kanmu zuwa gida biyu 1500 ko ba haka zai zama ba a raba 3000 shikenan ku 1500 din farko eh kenan za mu dauka 1500 din farko sai mu ce eh sai ku mara ma Ausu baya 1500 na bi kenan kashi na biyu kumara ma Hazrat baya idan an tashi za a yi rigima ku eh kumara ma Ausu baya bi kumara ma Hazrat baya dukan mu yaka juna kuma fa dukan mu yaka juna kun san menene fa'idan haka sha za mu ci gaba da mulkin su tilla ba su jituwa mu za mu shine wannan ka'idar da kake gani turawa suna amfani da ita har yanzu akan shugabannin Africa divide and rule idan ka fasa kan mutane shikenan zaka shiga wannan mulkin su duk lokacin da suka hada kai kashin ka kuma ya bushe to haka ake ma shugabannin Africa ai ta raba kawo nan mu ai ta raba kawo nan mu sai su can su ta tatsa mu ai ta mulkin mu sai ga gashi dai muna da yancin amma a baki ne ko ba haka ba a baki ne kuna da yanci amma a aikata ba ku da yanci to dubaran da waɗannan yahudawan suka yi kenan sai suka ce umara ma aus baya wai ku group A group B da waga ta biyu kuma ra ma kabzaj baya idan an zo za a yi yaki kuma mu yaka junan mu abinda zai faru shine bayan an yi yaki an gama za a kama prisoner yaki ba to mu kuma za mu kawo kuɗi mu fanshe juna kaga dai dubara ne kawai idan an kwace gida an ci ganiman gidanku mu za mu fito da kuɗi mu fanshe wannan gidan naku mu yar muku da kayanku sai mu ci gaba da mulkan su to abinda suka koma suna yi kenan shine wannan ayar ta sauka cewa wa idza kasna mithaqakum la tasfikuna Allah yake ai mun riki alƙawari da ku a cikin littafin ku la tasfikuna dima'akum kar ku rika zubar da jinanan junanku wala tukrujuna anfusakum min diyarikum kada ku rika fitar da kawunan ku daga gidajenku summa aqrartum sannan ku din nan kuka tabbatar ma da manzon Allah kwarai akwai wannan alƙawarin tsakaninmu da Allah a cikin littafin wa antum tashaduna ala halin kuna yin sheda to imam sha'arawi sai yace ai kaga aya an ce tasfikuna dima'akum kuna zubar da jinanan ku yace ai kaga ba yanda za a yi mutum ya dauko wuka ya rika yankan jikin shi ko ba sai yi ba to me yasa Allah yace kuma dima'akum jinanan ku kenan ana magana da su wannan yahudawan da saboda su malka mutane sai suka raba kawunan mutanen Aus da Kafrat din ko sai kuma suka koma suna yakan junan su tilla yanzu tilla sun zama group A da B ko tawaga ta daya da tawaga ta biyu tilla idan aka zo bugawa yake dole ai za a sara wannan ga yahuda wanda yake group B shi ma dan group B zai sara dan group A kaga sun zubar da junan cikin su kenan sai Allah subhanahu wataala yake ai mun hana zubar da jinin juna ai shi da hadisin nan muka karanta mu ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya hana ka zubar da jinin dan uwanka kullul muslim ala almuslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu kaga yanda addini yake tafiya gaba daya abinda ke cikin wancan addinin na Christianity da abinda ke cikin addinin Yahudawa haka yake a cikin addinin Musulunci ba a yadda ba ka zubar da jinin wani ba ba a yadda ba haka kawai ba gaira ba dalili shikenan sai yace tasfikuna dima'akum sai kuka raba kawunan ku biyu in an zo ana fada wannan ya sara wannan wannan ya sara wannan in fada ya kare kuma ku kai juna asibiti ai ma juna magani in an ka za mu zo a gaba din sai yace kaga wannan kenan wala tukur juna anfusakum kar ku fitar da junan ku daga gidaje wayanda aka zo aka fi karfin su a yake kaga su ne captives kenan su ke jira turanci captives of Boko to wayannan wanda aka ci su da yake su ne sun zama yan ganima yanzu su ne ganiman yake za a kwace gidansu da dukiyoyinsu da matayensu to bayan komai yayi settle kuma sai a zo a ce wannan gidan nawa ne sai a ce gidan nan naira miliyan 2 ne sai su wayannan yahudawan kuma yasu sai su ciro kuɗi sai su biya wannan mai gidan lado sai a ce ga gidanka an mayar maka da gidanka kuma ka ci gaba karo na gaban an zo yaki su ma wayannan wanda aka ci su da yaki da wannan shekarar in suka ci wani tanda yaki su ma haka za a zo a yi da baya daga baya Allah ya ce wala tukrujuna anfusakum mun ce kan ku fitar da kawunan ku daga cikin gidajen nan naku amma kuka ce kuna yi wa antum tashaduna da manzon Allah ya bayyana da kuna ta boye sifofin sa kuna ta boye sifofin sa manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kawai sai ya bada yake ai wannan abin da kuke yi da Ausu da Kazrat ga yanda kuka tsara shi daga zuwan ku ne garin Madina kuka ce bari mu raba kawunan su dan mu mulke su sai ya zamanto in za a yi fada da wannan wayannan su shiga in za a yi fada da wayannan su shiga sai mu yaki tunanmu dan mu nuna musu cewa a baki muna tare da su amma a baya kanmu a haɗe yake kuma idan ka tsaya kalla mafi yawancin yanda ake raba kan al'umma haka ne a siyasa ne a zamantakewa ne a menene duka haka ne yanzu mun yi misali da kasashe ko yanzu kasashen irin manyan amiga ake kiran su kasashen da suka fi kowane kasashe karfin power G7 ko G7 wayannan mutanen haka suke fuffasa kasa kanana kasashe sai a zo a fusa ku kawai sai kuma a rika nuna cewa ana tare da ku za a iya zuwa a kunno muku yaki ko yanzu duk yaƙe-yaƙen nan da ake a kasashen nan kananan kasashe Africa ai kunno yakin ake yi idan aka kunno su wayancan manyan kasashen su za su rika yin ciniki na makamai ko ba kai ke faruwa ba su za su rika yin ciniki na makamai sannan kuma sai daga baya sai su rika aiko muku wai da tallafi wai wannan tallafin da suka aiko saboda wai a rage dadin yaki ne bayan suke kwasar riba ko kasar America duk wanda ya saurari fadannan da ake tsakanin Russia da Ukraine an tambaye wannan matar da taje Ukraine din ko ko taje wurin wani taro aka tambaye ta wai to yanzu ya za ku yi wani tallafi za ku ba wayannan yan gudun hijiran da suka bar gidajen su na Ukraine abin da ya fara fitowa bakin ta dariya ta fara yi sai dai dariya shikenan daga nan kawai ta gama da su shine abin ya jama America ai matsala cewa ya za a mutambaye ta press yan jarida tambaye ta wani irin gudunmawa ne za ta bayar sai ta yi dariya ai an riga an gama ta riba ai irin na bakin Hausawa ne ko yanzu aka gama fadan ko yanzu kasuwa ta tashi dan ko ne ya ci riba ai an ci riban yanzu an gama ci riba kawai haka yanzu wannan kawai sai dai dariya kawai haka saboda mene yanzu idan ka tsaya kalla gudunmawan da aka babba kasar Ukraine ai an siyo makaman ne daga America tunda dama kasashen da masu karfin kera makamai kasashe ne guda uku a duniya ko bai bi musu yanzu ana nan ana tallaba mata ko ana ma san ita ma a karya ta ne tune ta hudu idan ka sa America za ka sa Russia wasu ma suna ganin ma Russia ce take gaba shi yasa America take son ta karya ta amma abin ya gagara ko sai ka ce to mu dauki lissafin su na duniya America Russia ko ba haka ba America Russia nan sune suke kan gaba wurin kera makamai sai ka ce China kasa ta gaba ita ce ta Larabawa ita ce Iran wayannan kasashe su ne masu kerawa yanzu idan za a so makamai a kai wa Ukraine gudunmawa daga ina za a siya daga America domin dai ba za a je a siya a hannun China ba in aka siya a hannun China China makiyar America ne an kara wa China karfin tattalin arziki ba za a siya ba za a je ne a siya a hannun Russia da take yakan Ukraine ba za a siya ba za a je ne a siya a hannun Iran da ake ganin yanzu ita ke tasowa a kasashen musulmai wacce ke kera makamai na nuclear ba za a je ba ina za a siya za a siya ne a hannun America saboda haka duk makaman da aka siya yanzu America ne take da riba sai ta fito da wata siyasa ni ma na dauko gudunmawan makamai na ba Ukraine na turo sojoji 300 ne ko nawa ne na dan bibbi abin daga baya na gabata lokaci ne na shi wurin sojoji wurin 300 ko aka ba su wannan abin da ke faro jirage daga sama ko kuma sun ma Russia din barna gaskiya ne sun yi barna amma kuma Russia ne ta ba su wahala ko kuma kallan abin je faru za mu faɗa raini ne shi yasa Russia ta kare ba wani abu ba kar ka taba raina ko ka wulakanta abokin fadanka ka dauke shi a matsayin ba komai ba ai abinda Russia take gani shine a cikin abinda bai wuce sati ɗaya ba za ta karye Ukraine shi kuma kai dan Allah kar ka raina wani ko ka wulakanta shi saboda kana ganin kai power ne shine abinda Allah ya musu Allah subhanahu wataala ya tsare to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zai bayyana sai ya gaya musu cewa ai ga abinda kuka yi tun farkon zuwan ku garin nan ku ne kuka raba kawunan ku kumara ma wancan baya kumara ma wancan baya a matsayin munafinci kenan yanzu dan wannan shine munafinci ai in kuka karya su sai ya zamanto ku za ku ci gaba da juya aka nan wannan garin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ba manzon Allah bane sai manzon Allah ya faɗa musu wannan sai suka ce eh lalle akwai alƙawari tsakanin mu da Allah na cewa mu kar mu zubar da junan jinin mu kar mu fitar da junan mu manzon Allah ya ce to ya kuma yanzu kuke yi ya yanzu kuke yi sai ya tabbata dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa a ga abinda suka yi wanda kuma manzon Allah wannan abinda aka aiwa a haife shi ba lokacin ba kuma gashi ya faɗa abin daga nan sai ne cikin su yayi sanyi aya ta gaba za ta ƙara fito mana da wannan abin karar Allah ya ce
thumma antum ha'ula'i taqtuluna an فَفَقُوا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون
الله يشكر ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إكراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون معنى آية الله سبحانه وتعالى ثم أنتم هؤلاء sannan ku dinnan yanzu kun fada cewa lalle akwai alƙawari tsakaninmu da Allah kar mu kashe junanmu kar mu fitar da junanmu Allah ya ce summa antum haulai sannan ku dinnan bayan kun tabbatar da wannan alƙawarin taqtuluna anfusakum kuka rika kashe kawunanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuka rika fitar da junayenku junanakinku daga gidajenku ko daga gidajensu tazaharuna alaihim kuna nuna musu fin ƙarfi bil ismi ta hanyar zunubi wal udwani da ketare iyaka wa in yatukum usara idan kuma aka kamo prisonin yaki yake cewa idan aka kamo prisonin yaki shine captive system wa in yatukum usara idan aka kamo captive na yaki daga cikin ku tufadu sai ku je ku ba da fansa cewa ai wayannan din namu ne ɗan uwan mai gashi sai a ba da kuɗin fansa yana kike ganin ransom ɗin nan ko to haka sai je su ba da kuɗin fansa to wannan da aka kama su a yanta su namu ne وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَةً تُفَادُوهُ سَيَكُجِيكُ بَعْدَ فَنْسَا أَكَنْسُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ بَايَنَ أَنْ حَرَمْتَ مُكُ فُكَشَ كَاوُنَنْكُ كُفْتَدْ جُونَا يَنْكُ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ يَنْزَا فُرِقَ إِيمَانِي لِي دَسَاشِنْ وَنَ لِتَّابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فُرِقَ كَافِرْ جِيمُ وَنَ سَاشِ نَ لِتَّابِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ تو menene sakamakon wannan ga duk wanda ya aikata bayan ya riga ya sani Allah ya hana yayi karfin hali ya je ya aikata babu sakamakon da ya dace da shi illa khizyun fil hayatid dunya fa ce Allah ya tabar da shi ya wulakantar da shi a duniya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashadil adab sannan idan ranar lahira ta yi sai a mayar da shi zuwa ga mafi tsananin azaba Allah ya ce wa mallahu bighafilin amma ta'malu Allah ba mai rafkana bane ga abubuwan da kuke aikatawa wannan ayan kafin mu je kanta akwai ɗaya daga cikin malamai da ake kiransa da suna Ibn Quwayt yake cewa ayan da muka karanta ta farko وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون يكي wannan ayan kuma za ta iya daukan ma'anarta azabi cewa kada mutum da kansa ya je ya kashe kansa ba an ce wala ta tuna anfusakum ba ko wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum kada mutum ya je ya zubar da jinin kansa wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum karka je ka fitar da kanka daga gidanka kai da kanka to sai malamai suka ce Ibn Quwayt wani irin magana ne kace yi haka mutum kawai sai ya dauko wuka ya kashe kansa koko mutum kawai sai ya zo ya fitar da kansa daga gidansa da kanta yace kwarai kaga a lokacin su ba su saba ganin irin wayannan abubuwan ba saboda idan musiba ya ma mutum yawa ko bala'i ko wani jarabawa ya same shi ko an kore shi a wurin aiki kawai sai ya je ya lataye kansa kaga wannan su larabawa ba san irin wannan hauka-haukan ba ko yanzu ne mu abun ya zama to irin kamar wutar dare kawai sati biyu ne ko sati uku a wani daga cikin kasashen arewacin Najeriya wani mutum ya je ya rafe kan shi a bishiyan dalbejiya ban sani ba wasu sun gani ko jaridu da yawa sun buga mana kawai wai saboda wai tsananin rayuwa ya mai yawa kawai sai je ya rafe kansa to kaga magana Ibn Khuldun ya bayyana wala tukrijuna anfusakum min diyarikum ka je ka fitar da kanka daga kanka daga gidanka shine ka je ka ciwo bashin da zai hau kanka yanzu ba gashi mun yana faruwa ba mutum ya je ya ciwo bashi rututu malam a zo har bashin ya nutsar da gidan nasa ai ba inda rayuwa take dole sai ka ci bashi sannan zaka rayu wanda har zaka jinginar da gidanka ko ba inda aka ce haka duka wannan yana iya faruwa sannan kuma in a lokacin kamar yadda suke magana kamar yadda shi Ibn Khuldun yake magana cewa a'a mutum kawai saboda ya samu sabani da iyalinsa sai ya ce shi ya kwashe kayansa ya bar gida kamar dai kai ka dauka irin abin da ake faɗa a kasar Hausa irin yaji din nan ban sai mun kun gano magana mu a kasar Hausa mata ne suke ko sai a ce an yi yaji mata ta sun yaji to su har maza suna yi kawai sai mutum ya tattara kayan shi da komai sai ya kwashe sai ya ce to shikenan nan da nan na bar miki gidan shikenan sai ya kama hanya kawai sai ya je ya samu karkashin wata bishiya sai ya jarumfa sai ya dan yi wata ebunka kawai sai ya koma nan wai zai rika kwana Ibn Khuldun na ita to ba ki tsali ba kashi ka gani sai a bar sai ya bar mata gidan shi sai ya dawo bakin bishiya ya dan jarumfa irin abin da irin kamar hema din nan ko sai ya koma wai anan zai rika kwana yace wannan ayar za ta iya dauka akan haka yace kai ta kowane irin sigari zaka iya juya ma'anar ayar mu musulmai Allah ya haramta mana ka zubar da jininka ko ka zubar da jinin wani ka fitar da kanka daga gidanka kana tsane musulunci yace to haramun ne ta kowane siga kaka yadda ma hakan ma ya faru ko domin hakan ka wurga yaranka da zuri'anka a cikin wani wahalan kuma domin yanzu yaranka za su taso sai da su tsinci kansu a gidan haya kuma ko abin da zai faru ba kenan abin da zai faru kenan na je na ciyo bashi na banki ko wani abu makamanci na kasa biyan banki banki ta yi gwanjan gidana yanzu dole zan koma ina gidan haya a ana zuwa fili kuma bayan an karɓa gidan ko in kuɗin bai kai ba sai aka a kullum mutum kuma to ka gani kuma wani wahala ne in mallam yana ƙara mana haske cewa idan gidan bai gama kai kuɗin ba to kuma wannan bankin sai ta ɗaura mutum to aka ga wahala kenan yanzu ka wurga yaranka za su taso a cikin gidan haya wahalhalu na gidan haya duk za su ta baibaye su ko ba haka zai faru ba sai musulunci ce kai da wayanka da hankalinka ka je ka wurga kanka cikin wannan hanko wannan kuma shine zai dauke mu managing din rayuwa yadda ake tattalin rayuwa da yawan mu musulmai Allah ya fi mana ba mu da managing din rayuwa yadda ake tattalin rayuwa mutum ne zaka tarar da yana yin sana'a a rana yana samun abin da bai gaza naira 3000 ba amma wannan dan tarikin a rana ɗaya sai ya kashe wannan naira 3000 sai ya ce maka gobe Allah na nan gobe na nan za mu samu wannan sakarci ba inda musulunci ya ce maka haka shi musulunci shi ne fa addinin da ya koya ma mutane tattali shi ne a bid'a me yasa cin a gurin cin abinci ka koya maka tattali aka ce ka kasa cikin naka zuwa gida uku ai tattali ne ko ba tattali ba ne tattali ne ka kasa cikin ka zuwa gida uku daya abinci daya ruwa daya numfashi tattali ne domin mene kana wuce daya a cikin daya akwai damuwa ko ba haka bane akwai damuwa ko shine ai likitoci zaka suna gaya maka idan akwai karancin ruwa a jikinka zaka ga harshenka yayi kaza ko ba haka bane in ka zo wurin fitsari zaka tarar da abu kaza likitoci kan shiga cikin filin ku da yawa ko na ga likita yana zare min gido ko za a ce karancin ruwa ke damun ka a ba haka gani da zaran mutum rashin lafiya ya fara kama shi likita na kallon ka haka zai ce a akwai karancin ruwa tare da kai sai a fara dura maka ruwa sai ka ga an sa mutum ruwa leda babbai kai ka gasa akwai damuwa din ko wanda a ka'ida suna da ka'idar su cewa a kowane rana akwai lita na ruwa da ake so dan adam ya sha to amma tun da ba mu abin wancan ka'idar na musulunci kashi daya ruwa kashi daya abinci kashi daya numfashi duk an cike sai matsalan ya biyo baya kuma da wuya ka ga mutum ya sha ruwa da yawa din sai dai kaga ya ci abinci da yawa din sai kaga yana numfashi kai ka dauka wata saniya ne ko ya cika wurin numfashin ya cika wurin ruwan duka sai ga ya sha ruwa leda daya ka ku san akwai matsala to wannan addinin da ya koya maka wannan tattalin sannan ya nuna maka in zaka yi abu kar kai israfi kar kai almubazzaranci ba tattali bane wannan abin da yake da alaka da tattali kan abokan gaba kada wata rana kawai kana kunje su fado maka aka ce kai tattali ka samu wani dan abu haka a gidanka ka dan aji ko ba tattali bane to shikenan sai a ce kan abin da kake samu na sana'a a ce shari'ar musulunci bai magana ba kai ka san yaudaran kanka ne shari'ar musulunci yace duk abin da kake samu a rana to ka sashi zuwa gida uku kashi daya shine zaka yi amfani da shi kashi daya shi zaka yi amfani da shi kashi biyu zaka ajiye kashi dayan nan shine zai zamanto wurin cefanan iyalinka kashi daya kuma wurin tattalin wannan sana'ar naka misali ni dan acaban a rana ina samun naira 3000 da wuya kaga dan acaban da a rana yana samun 3000 sai dai abin da yafi haka Allah ya wa rayuwar albarka ko ba haka bane ina ne acaban ko ba ya wucewa yana wucewa yana wucewa akalla dan acaba a rana bai yi bai samu kudi ba shine ya samu naira 3500 ko sannan yana dawowa ya gaji zai ajiye zai ba abokin shi taba kalashi bai taba kalashi nan zai je ya fafata daga bayan la'asar zuwa karfe shine zuwa karfe 7 ko karfe 8 zai dawo ya bashi naira 1000 ban sani ba ina fadan abubuwan daidai haka to mu kaddara cewa abin da yake samu kawai naira 3000 sai shari'a ta ce wannan naira 1000 kanka kashe shi duka naira 1000 za ka yi amfani da ita da safe ka ci 300 da rana ka ci 300 da daddare ka ci 300 saura naira 2000 da naira 100 wannan naira 2000 da naira 100 shari'a na sana da ita naira 1000 nan a je ta cikin cefanan iyalinka naira 1000 kan wannan sana'ar naka da kake yi duk lokacin da aka kwana 30 kana da naira 1000 naira 30 a wannan naka na sana'a kana da naira 30 na cefanan iyalinka da zaran ka kwashe wata uku kana sana'an a caba ya isa a ce ka sai mashin guda biyu kana da mashin guda biyu da wannan da kake aiki da shi da wancan wanda ka siya ka ba wani duk lokacin da ka kwashe wata 6 kana yin wannan ya isa a ce ka sai karamar moto wacce za ka iya amfani da ita ko ka ba wani amfani da ita amma ina mutanenmu ba za ta bayan haka ba abin da ya samu a ranar zai bige ta tas in mutanenmu da suka zo daga gida ne daga Sokoto Jigawa Katsina abin nan in zai koma gida sai ya nemi bashi wanda zai koma gida wayannan mutane su sani duk abin da kake samu a rana a shari'a ta gaya ce ka raba shi zuwa gida uku domin ya zamanto tattalinka da haka ne za ka ga mutum ya tsine na abun alheri amma mutumin da yake kashe wannan ba zai taba tsine nawa ba yanzu da ni da yake samun naira 3000 ina kashe naira 1000 ai ba za mu zama ɗaya ba da mai kashewa duka ko sai ka ga na zo garin nan bayan zuwanka da shekara 3 ni na zo a shekara 1 na iya samun mashin nawa na kaina kai kuma har yanzu baka samu saboda baka da tsari baka da tattali a rayuwarka a'a ina aikin citta ne ni ne ake sawa ne dana abun nan kan lura da kayan nan university supervisor ni ne supervisor in na tashi ana bani naira 500 ko ana bani naira 1000 misali ban san abin da ake bayarwa ba ana bani naira 1000 ko naira 1500 to 500 zan kashi naira 1000 nan ina ajiye ta naira 1000 nan ina ajiye ta kafin season ya kare na samu wani abu wanda ba zai gaza naira 50,000 ba naira 50,000 din nan ba kashewa zan yi ba inje in sai tin balan inje in so wannan rigan gigi ne ko menene G&D eh to ka gani ka ga malan ya san sunan to ban siya ba wannan naira 30,000 din sai in samu wani harka wanda za a samu ita ana jujjuyawa idan season ya dawo yanzu zan iya fara siyan citta awo awo ina yankawa ina shanyawa ina yankawa ina shanyawa daga nan ni ma sai ka fara ganin na fara samun wani abu wanda zan iya dogaro da kaina a gaba Allah subhanahu wataala ya bamu ikon gyarawa to shine dai malam yake gaya maka wannan cewa shari'ar musulunci akwai wannan tattalin to wannan ayan sun ma antum haula ya tuna an suka kuma tukuru na fariqan minkum min diyari tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa in yatukum usara tafaduhum wa huwa muharramun alaikum ikraduhum Allah subhanahu wataala yace kaga bayan sun riga sun san alƙawarin nan sai suka koma suna kaiya wannan alƙawarin suna kakkashe kawunan nasu suna fitar da kawunan nan nasu a cikin gidajen nan nasu suna nuna fin ƙarfi ga junan su ta hanyar nuna zunubi ko ta hanyar aikata zunubi wal udwan da ketare iyaka in an kama ɗan fansa in an kama prisoners na yaki kama mun yaki kuma su koma wai suna fansan junan su kai gasan inda babu hadin kai ba yanda za a zo su fansa juna ko wannan ya nuna maka yanda ake raba kawunan mutane ɗan kasuwa suna yi ɗan siyasa suna yi ko ba haka bane ah yanzu misali a nan jihar Kaduna akwai ɗan siyasan da shi aka raba kan al'umma da shi aka raba kan al'umma wancan wanda yake kan mulki yayi dogon nazari ya lissafa yaga cewa ka da kaman wahala ba sai duba to talakawa suna wurin wane ne sai yace ma wancan wanan ga kudi zamu sponsorin ɗinka za a maka komai sai da siyasa ya rage soran kwana uku wannan ɗan siyasan sai yace shi yana mubaya'a ga yin labai ko bai ba nan garin Kaduna nan yace yayi mubaya'a ga wancan yin labar ko chef din ne rago ko sai yace nayi mubaya'a to talakawa yanzu kafin su gano wa za su koma ma wahala ya zo sai haka wancan gwamnan sai ya kara dauka kawai a sama shi ma so haka ake raba kan mutane da an raba shikenan kawai sai a kwasa a kasa a kwashi Allah ya yafe mana kuma an sannan Allah subhanahu wataala ya ce huwa muharramun alaikum bayan kuna sanin cewa haramun ne afa tu'minuna bil kitabi yanzu ku rika yin imani da sashin littafi kuna kafircewa sashi wannan kuma kalubale ne kan mu musulmai karkarka cewa za ka yi aiki da ayoyi kaza kuma ba za ka yi aiki da su ba in an jawo sai ka ce ni a musulunci yace to ba a haka amma tun mun bari kitabu ta kuma da fama da zawo man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya duk wanda ya koma yana daukan wani sashi na hukuncin musulunci wani sashi na hukuncin ya aiki da shi Allah subhanahu wataala yace sakamakon sa shine kaskanci da tabewa a ranar lahira sanar ranar lahiran za a maida shi zuwa ga mafi munin azaba Allah yace wa mallahu bi ghafirin amma ta'malu Allah yace ni fa ba mai rafkana bane kan abinda kuke aikatawa aya ta gaba wanda kanta zamu tsaya Allah yace
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة
نعم
فلا يكفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يكفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله يقول أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وإن متانا da suka san ka'idoji da alƙawarin da muka yi da su sai suka koma suna karyawa su ne waɗanda suka miƙa lahiransu aka ba su duniya ma'ana su sun yadda su ji daɗi a duniya a lahira su sha wahala Allah ya ce to tunda sun yi haka fala yukaffafu anhumul azab ba za mu rangwanta musu a azaba ba ranar lahira wala hum yunsaruna ba za su kuma samu wani mai taimako ba a ranar lahira irin haka ne za ka tarar da wasu daga cikin mutanenmu a kasar Hausa mutum musulmi ko zai kai kamar shekara 8 haka ko wani makamancin haka wanda wannan mutumin musulmin ya fada da ya ji kunya a duniya kaga dan waya tunan musulmi dan siyasa ba ya fada karara yace da ya ji kunya a duniya gombe ya ji kunya a lahira dan Allah ya kake tunanin wannan mutumin zai zamanto in abun mutane ya shigo hannunsa ko yaya zai zama yanzu tunda ya riga ya faɗa da dai ya ji kunya a duniya to gwamma ya ji ta a lahira a duniya bai dai ya ji kunya ba gwamma a je lahira a lahira ya ji kunya shi ya yadda to akwai ɗaiɗaikun mutane suna nan da irin wannan fahimtar in dai su ne da su zauna a cikin talauci a duniya gwamma ko ta yaya ne su zama mai kuɗi in sun je lahira Allah ya sa su a wuce sun yadda da wannan wannan fahimtan kuskure ne Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma ya ce babu wanda zai mutu ya zo lahira mu tambaye shi dan me baka zamanto mai kuɗi ba la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk ba wani wanda za mu tambaye shi me yasa ka mutu baka yi kuɗi ba amma ba za mu tambaye ka me da me ka aikata a duniya saboda haka kada neman duniya ya tsagaltar da mu har mu koma muna safan Allah Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan za mu tsaya in Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya sai kawai mu karanta ayoyi biyu uku sai mu khatima din da dan Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya faɗa lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu to babu tambaya to muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya faɗa lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana
amin
kowa da bukatunsa na alheri duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya biya muna yan kasuwa mai kata yan fangila almajire manoma yan citta yan acaba kowa dai yan provision kowa dai cikin sana'ar sa ta kirki Allah subhanahu wataala ya kara masa buri dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci yan uwan mu filani da suke baro kauyukan su da hidimun su shigo wannan birni dan tsauraran wannan karatun muna tawassuli da manzon Allah Allah ya kiyaye mana su Allah ya kai mana su gidajen su lafiya in sun tashi fitowa Allah ya rika fito mana da su lafiya abubuwan da ke faruwa a wannan yankuna da yankin namu da kasar namu da jihar mu Allah subhanahu wataala ya dauke dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم برحمتك الواسعة أمنا وإنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم وصل اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم الأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والقسم منكم مولانا صلى الله عليه وسلم
الناس في الفقر من خوف الفقر متى نحن نسكن فيها نسكن تلوش saboda tsoron talauci Allah yana jira ka bada naira 100 Allah ya baka 110 ka hana naira 100 ka hana kanka 109 ko 110 wanda da ka bada 100 da Allah ya saukar maka da wancan dukuma saboda kamar fi yawa mutane su suke jawo kansu talauci Allah ke in ka bayar da dinka maka dubu wato ka ji bayarwa to tunda baka bayar Allah shi bayar ga naki to ina magana akwai Allah ne Allah ubangi ji ke yi saboda kuma fata mu kokari mu yi sai da zuciya mu fa ana tabin abin da take so Allah na jawa amma man khafa maqam rabbihi wa nahana an-nafs 'an al-hawa bayna al-jannati wal nar amma wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya